Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum. Ni ne Sarfi Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballar sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba, 10 ga watan Mayu na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji cewa wasu al'ummomi da rikiciyar ɗaiɗaita a jihar Nasarawa sun buƙaci gwamnati samar musu da tsaro don su koma yankunansu. Sai kuma shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridun ƙasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Kasar Rasha ta baje kolin sojoji da makamai a fadin dandalin Red Square da ke birnin Moscow a jiya Talata domin tunawa da nasarar da ta samu kan Turawan Nazi a yakin duniya na biyu, amma biki ne da aka takaita sosai a shekarun baya saboda koma baya a fagen daga a mamayar Ukraine da ta yi yau watanni 14 da farawa. A wani jawabi mai zafi na mintuna 10 a gaban fadar Kremlin, shugaban Rasha Vladimir Putin ya caccaki waɗanda ya kira kasashen yamma masu da'awar jagorantar duniya waɗanda suka kasance kawayen Rasha a yakin duniya shekaru 80 da suka wuce, kuma ya ce makomar ɗan adam na wani abin da ya kira mataki mai sarkakiya. Shugaban na Rasha ya ce an kaddamar da yaki na gaske akan ƙasar mu ta haihuwa. Faretin na Red Square ya kusa yin armashi da ya saba, amma babu shakka an rage shi daga yadda aka saba yin bukukuwan na ranar 9 ga watan Mayu na nasarar kawance a Turai. A maimakon jerin tankunan yaki na zamani, wani tanki samfurin 2 vintage T-34 irin na yakin duniya na biyu aka tuka a cikin dandalin. An soke shawagin burgewa na jiragen yaki da aka saba yi. Masu taimakawa alkali yanke hukunci na wata kotun tarayya da ke New York a jiya Talata sun ce an baiwa wata tsohuwar mai rubuce-rubuce na bayar da shawara a mujalla diyyar kimanin dala miliyan 5 bayan da suka cimma matsaya cewa Donald Trump ya ci mutuncinta a baɗalance shekaru 20 kafin ya zama shugaban ƙasa Amurka, sannan kuma ya ɓata mata suna ta hanyar yin watsi da haɗuwarsu a matsayin ƙarya. Masu taimakawa alkali yanke hukunci su tara da suka hada da maza 6 da mata 3 sun yi watsi da ikirarin E. Jean Carroll, mai shekaru 70 yanzu, cewa Trump ya yi mata fyaɗe a ɗakin saka kaya na babban kantin sayar da kayayyaki na Waldorf Goodman a New York a wani lokaci a shekarar 1996, amma sun yanke hukuncin cewa ya baɗalance ta, inda suka ba ta kimanin dala miliyan 2 kan wannan zargin. Sun kuma amince da baiwa Carol ƙarin dala miliyan 3 saboda ikirarin da Trump ya yi akai-akai a bainar jama'a da shafukan sada zumunta cewa zargin zamba ne kawai da shaci faɗi. Trump ya soki matakin, yana mai jaddada cewa bita da kulle ne, wannan hukuncin abin kunya ne, ci gaba ne da bita da kulle da ake yi mafi girma a tarihi. Ya wallafa a dandali na sada zumunta na True Social, ya ƙara da cewa ni ban san ko wace ce wannan matar ba. Abin da ya faɗa kenan game da Carol. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China jiya Talata ta yi watsi da zargin da ake yi wa wasu jiragen ruwa na sojojin ruwa na ƙasar China cewa sun tankari wani yanki na tekun kudancin ƙasar China, inda sojojin ruwa na India da ƙasashen ASEAN da ke gudanar da atisaye. Wani ƙwararre mai zaman kansa a Vietnam ya ce bisa ga dukkan alamu China na amfani da mayakan ne wajen tsoratarwa da dakile atisayen sojan ruwan. A iya fahimtar mu, jiragen ruwan na kamun kifi ne da na kimiyya na ƙasar China, suna gudanar da ayyukan samar da kayayyaki da ayyukan yau da kullum a yankunan tekun da ke ƙarƙashin ikon ƙasar China, inji ma'aikatar harkokin wajen China dangane da buƙatar da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gabatar ta jin ta bakinsu.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa jihar Nasarawan Najeriya, inda biyo bayan wani rikici da ya haddasa wasu al'ummomi a ƙaramar hukumar kokuna wurin hijira, yanzu sun buɗe hannayensu ga gwamnati domin neman taimako. Zainab Babaji na ɗauke da wannan rahoton.
Al'ummomin ƙauyen Tattara da sauran ƙauyukan da rikici ya shafa a ƙaramar hukumar Kokona a jihar Nasarawa sun buƙaci gwamnati ta samar musu da tsaro don komawa yankunansu don yin noma. Kusan makonni uku kenan da wani rikici tsakanin makiyaya da manoma ya sanadin rasa rayuka da ƙone-ƙonen gidaje, yayin da mutanen ƙauyukan da ke kewaye da garin Tattara suka yi gudun hijira zuwa garin Garaku, shalkwatar ƙaramar hukumar Kokona a jihar Nasarawa. Wani mai suna Musa Bala, wanda ya rasa 'yan uwansa aka kuma ƙone gidaje da dama, ya ce jama'a na zaune ne cikin tsoro da fargaba dalilin da ya sanya kenan ba su iya komawa ƙauyukansu ba, gashi kuma damuna ta kankama za su fara aikin gona.
An bukata da kukanmu shine abubuwan nan da sun faru, gwamnati ta iya taimaka ta ka abinci, amma gwamnati ba ta tura jami'an tsaro zuwa waɗannan ƙauyuka kamar Tattara, Angon Barau, kama Yanda da ɗaya kewaye area din. Manoma na wannan yanki ba su iya koma gidajensu domin su ci gaba da ayyukan gona ba. Wannan an kone musu gidaje, gwamnati su dan samu dan little abin da zai taimake su su yi gini, mu yi addu'a Allah ya ba mu salama.
Ardo Aliyu na ƙaramar hukumar Kokona ya ce sun yi zama na sasantawa kuma da yardar Allah ba za a sake samun rikici ba.
Matakin da aka ɗauka yanzu nan ba, akan cewa gefen madoji za a samu kamar mutane goma, gefen mufila ne ma za a samu mutane goma, kwamitin kenan. Akwai kuma yanzu mofil yanzu suna nan a wajajen, duk filan suke wannan gefen duka mun neme su mun yi zama da su, da yaransu da su iyayen duk mun neme su akan barna na da gangar, dan shi ne yake ka rikici. Misali, barna na da gangar mun ce duk wanda muka samu labari ya yi, wallahi Allah ba za mu bashi ba. Kuma su ma duk inda akwai labi su daina toshewa. Kowa ko ya yadda da haka, an sa hannu kowa ya ce ya yafe, sai aka ce to yanzu a koma a zauna gurin saboda lokaci yanzu ruwa ne, a koma a zauna saboda a samu a yi noma. Inda har an bi hakan gaskiya babu wani damar da zai ƙara tashi a wannan gefen insha Allah.
Kwamishinan yaɗa labarai da al'adu da yawon shakatawa na jihar Nasarawa Yakubu Muhammad Lawal ya ce gwamnati ta naɗa kwamitin da zai rika sasanta tsakanin waɗanda ke zaman doya da manja don samun zaman lafiya mai ɗorewa a jihar.
Gwamnati ta ɗauki mataki ma tun kafin wannan rikici ya zo. Don wannan rikici na Tattara, bayan mikin da muka yi a ƙarƙashin mataimakin gwamna a kan kwamiti da aka naɗa saboda da lura da wannan harka na makiyaya da manoma, kuma a yanzu security an deploy nasu, an kai su wuraren, bayan an tanada musu hanyar su koma gidajensu su ci gaba da noma, wannan kwamiti za ta zagaya state gabaki ɗaya, kowane ƙaramin hukuma ta sake ƙarfafa zaman lafiya.
Duk da ƙoƙari da gwamnati ta ce tana yi wajen magance tsaro, dai yankuna da dama a jihohi na fuskantar nau'uka daban-daban na tsaro, kamar kashe-kashen mutane, kisan dabbobi da sanya musu guba, ƙone-ƙonen gidaje da ɓarnata amfanin gonaki da ke buƙatar agajin gaggawa da magancewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya faɗa jiya Talata cewa Iran ta yi ta kashe mutane sama da goma a duk mako a bisa ƙiyasi a wannan shekara. Aƙalla mutane 209 ne aka kashe a ƙasar tun daga ɗaya ga watan Janairu, musamman saboda laifukan da suka shafi muggan ƙwayoyi. Sai dai wata sanarwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ta ce mai yiwuwa adadin ya zarce haka. Turk ya ce ya zuwa yanzu a cikin wannan shekarar mutane sama da goma ne ake kashewa a kowane mako a Iran, lamarin da ya sa ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suka fi aiwatar da hukuncin kisa a duniya. Daga ƙarshe, gwamnatin Canada ta ce ta ƙudiri aniyar cimma burinta na karɓa aƙalla 'yan gudun hijiran Afghanistan 40,000 nan da ƙarshen shekara. 'Yan Afghanistan fiye da 36,600 ne aka sake tsugunar da su a Canada tun watan Agustan 2021, lokacin da Canada ta ba da sanarwar cewa za ta shigar da dubban 'yan Afghanistan waɗanda rayuwarsu za ta iya shiga cikin haɗari a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin Taliban. Mai magana da yan hukumar shige da fice, yan gudun hijira da kuma zama ɗan ƙasa wato IRCC ya shaidawa BOA cewa Canada tana nan akan alkawarinta na sake tsugunar da 'yan Afghanistan 40,000 nan da ƙarshen 2023 wanda ya kasance ɗaya daga cikin manyan ayyuka a duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A duk lokacin da ake so za a zo a shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogon muna cewa karfe 3:13 na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa ta muryar Amurka. Yana iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon yamace a makon jiya, inda shirin ya mai da hankali akan yadda mata suke kokarin kafa kananan kamfanoni da kuma irin kalubalolin da suke fuskanta har zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen karfafawa wasu matan gwiwa su tashi su nemi na kansu. Kuma mun karbi bakoncin Dr. Husaina Yusuf Ibrahim mai kamfanin kwashe shara na Husna First Cleaning Services a jihar Kano dake Najeriya, da kuma Hajiya Amina Jummai Gimba shugabar da Farid Center Amina jihar Niger. Kuma lokaci ya cin mana a daidai sa'idin da Dr. Husaina take cewa
na farko akwai hukumar da muke aiki da ita da ta ba mu wajen da za mu rinka zuba shara idan mun kwashe shara. To mukan kai wajen idan muka kwashe shara a gida za mu je mu ɗauka mu je mu zuba. At the same time mukan ɗauki abubuwan da muke ganin suna da amfani
To daga nan za mu tashi a yau. Dr. Hussein kina bayani.
Kaman lebeji, kalabi, takardu, wani lokaci ma kafin mu je mu kwashi sharan tunda yanzu akwai yara da suke yi ita gidaje za ki tafi tafi sun je sun tsunkunta kuma suna sai da shi ana yin recycling da abubuwan da suke da mahimmanci tunda ita shara gaskiya jari ce. Duk abin da ka samu a shara za ka iya sarrafa ki ka samu kuɗi.
Hajiya Amina.
Sun zo haka ɗauki feedback ne ma da su haka. Sai da suka zo da muka yi ta tunanin me za mu koya mana su ce a yin takalma za su iya ɗauka. To da su na fara immediately after pandemic. Wai in ce a nemi abubuwan aiki wanda ya tsaya mini a baya yake zuwa shi ya fi. To mu yi nauyin mu ce ne ya zama designer outfit ba ne tukuna koya ma zan ce shi ne za mu ce mu ma bari mu nemi takin da kanmu. Ni da na yi take na ga wayan suka. Akwai wata na mace da ta bani shula ko me
ba. Bari mu yi abin daki-daki. Bari mu bi daki-daki. To iyaya kike samun kayayyakin da kike haɗa takalma da su? Abubuwan da kike bukata.
Wanda ya zo shi ne master trainer dina da na ɗauko shi ya zama mun master trainer sai na aike shi ya je a ba. Ojo, ori biyu ɗin nan daga Jos sai a ba. Me yasa Jos an ce abubuwa masu quality akwai a Jos? A ba kuma shi ma haka zaka samu wanda aka kera a Nigeria ko kuma wanda aka kera a ƙasan waje. To kin ga kina da option. To ori guda biyu ɗin nan ne. Kuma ya fi son shi ya je da kanshi, zai san ya aika kuɗi dan kada a aiko mishi ba abin da ba mu bukata ba. Ni kuma ba za a iya maidawa ba. So a Abadan
ta ya komo kanki Dr. Husaina. Idan akwai matsala daya da zanci a kasashen mu masu tasowa da muke fuskanta ita ce rarrabe nau'in sharan ko kuma kasafta wannan a ce takarda ne a ware shi daban wannan a ce roba ne wancan a ce kwalba ne shi ma a ajiye shi guri guda sai a gama komai guri guda abincin da aka dafa ne duka wanda masana ilimin kimiyyar zamani suke cewa yana daga cikin dalilan da yake haifar da matsala na sauyin yanayi.
Hakan ne to akwai wannan kan. Amma a gaskiya mutane yanzu sun waye duka da ba ainihin masu gida ne suke wannan abun ba. Shi yasa nake gaya miki akwai yara da ake kira scavengers. Da kin fito da boda za su shiga su je su sa hannayensu duk da dai ba shi ne daidai ba. Su je suna dubu bola suna zazzaɓan abin da suka ga dama sauran kuma sai su bar mana mu mu ɗauka mu je mu gaba. Amma da zai dace ɗin a yi mutane su rinka.
Kamar wato a yi tanadi? Kamar a yi tanadin abin zuba shara?
A rinka zuba shara kala wajen uku ko biyu wanda yake akwai shara da take narkewa da kanta akwai kuma wanda lallai sai an sarrafa ta.
Hajiya Amina, zan iya cewa kusan mafi girman kalubale da yawanci mutane suke fuskanta idan suka fara sana'o'i ke kin shallake shi tun da farko dai kin samu tallafi ne? Na biyu, banda batun kuɗi da kuma waɗanda za su taimaka wajen aiwatar da ayyukan takalmar nan, wasu kalubaloli kika fuskanta a karin farko da kika fara wannan sana'a?
Kin ga da dai muka fara ya kame mu kasuwa. Ba in ka fara shi haka aka shigar da shi kasuwa ba a san da kai ba yana da wuya mutane su ɗauka a hannunka. Amma in suka zo suka fara gani suka ga cewa abin da suka siya yana da kyau. Daga ni na fara da kaina. Na yi kusan shekara ɗaya abin da na kera da kaina har wa yau shi nake sawa a kafana.
Yana da inganci.
Na zama ma kaina cewa ni ce nake advert da kowa kuma ya gani a kafana sai ce daga ina kika yi to kin ga wannan da haka din muka fara shigar da shi kasuwa.
Haka.
Sai aka fara gani aka ce to amma kin ga in da ba da wannan tactics din ba ka kai wani ka bude haka kawai ba zo a zan ci a gabu ne ka ci abun dubu ɗaya yin wa ga abubuwan da duka hada da shi zai fi haka. To kin ga da nayi misali da kaina an ga kuma cewa ni ma ina ta sawa ina amfani da shi ya ba mutane sha'awa. To ina dan fara ɗaukar wannan. Wa'insu kuma kalubalen da na fuskanta shi ne ma'aikata yaran da na su da
ma'aikata kenan.
Eh ma'aikata. Na samu ma'aikata yau gobe sai ka ga sun dauke kafa.
Me yasa?
Sai ka ga wanda ake ko to ban sai ko zan ce an ci rani. Abu dai haka dai wani lokaci mun zo mun ci a me zai 'yan matashi haka da abokan iya sun shigo gari ruwan dan kowayen su ne daga can ba daga nan kawai ba
ko kuma suna zuwa ne su koya sai su tafi su je su fara nasu su ma
exactly da haka din sannan kuma wani abu in ka siyar nan yanayin inda area din yake sai kaga ana son a siya amma babu kudi sai ke to bari su siya yanzu ya biyu ko biya
matsalar talauci
sai ga wannan sallan Wannan sanan sai ga ya ka da kai.
Dr. Husaina, dama can kin karanci wani abu ne da ya jibinci harkar sharar ko kuma ra'ayi ne naki kamar yadda kika bayyana cewa tun kina yarinya kika yi sha'awar fara wannan sana'a.
Gaskiya ban karanta abun mamaki ma ni zane na karanta a makaranta zuwa jami'a. Amma da yake ina da sha'awar yin harkar shara ne shiga na zama makasar farko gaskiya da na fara kwashe harkar shara.
To kamar daga wannan lokacin yaya kike cuɗanya da masana da kuma mutane wanda a wannan bangare musamman kasancewar yanzu an sa batun dumamar yanayi sauyin yanayi kan gaba kuma shara yana taka muhimmiyar rawa a wannan fanni na rayuwarmu.
Yau da gobe aka ce taki wasa ni kaina na kan yi karatu a kai duk da dai akwai ma'aikata na da wasu sun san harkar sai yi mu tattauna mu san me ake ciki sannan akwai association da nake ciki na yanayi harkar gurɓacewar yanayi mukan je conference a kai so ba wani dogon karatu nake yi ba amma na san dai abin da ya kamata in sani a daidai gwagwari.
Hajiya Amina, wannan tambayar taki ce kin ga wa'ansu idan suka mata suka fara sana'a zaki ga za a fara tsangwama su ana kallon su a ce sun kauce hanya ga zaki da kina sana'ar takalmi ko makamancin abu haka ko ga iyali
alhamdulillah kin san ko me kai mun ba ka fadakar da mutane abin da yake ciki yake gudana ba ka san cewa wannan abin zai zama ba koyin da kai ma ɗan uwan su amin yaran su mata ko kuma a ce uwa mata haka dai especially dai abin amfani ne shine kin ga kamar na ga miki ne ma sai da na dauka kallon ina fa da kaina in aka zo ya yi bugun kirjin ce a ido na ne masu kerawa suka yi ni ma ina nan tsaye kin ga kuma at the end of the day ni ma na zo gashi na amfana dai da miki mata aure ci ina da yaya ina da kusan jikoki zance dan inda mutum ya kai da shekaru haka nan ba zan so in ce da a shi zan dauko na matsin dauko ta in ce na koya mata abin da ba zai tambaye ta to fadakarwa in kai ma jama'a za a dauka alhamdulillah kuma idan mutane na ta buɗewa ka zauna haka ga ka da yara a gida ba wanda yake wani sana'a ba an fara tashi irin wannan rayuwa in hajji ka san abin da za ka je ka koya a nan to ya wadata da fadakar da mutane.
Masu sauraro shirin ciwon ya mace ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To da haka ne kuma za mu karkare shirin ciwon ya mace na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Amina Jummai Gimba da kuma Dr. Husaina sai Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azzu nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Aisha Mu'azzu yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kawo mana sharhin jaridin kasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridin namu na wannan mako ne da jaridar Kamaru ke bin anda kace a dar arewa mai nisan kasar jamhuriyar Kamaru al'umma da dama suna ta tunuwa domin gwada jinin su kusan dauke da cutar nan ta HIV wanda ake kira kanjamau yanzu dai kuma lafiya ta kasar Kamaru tace ana yin wannan gwajin jinin ne ba tare da an biya ko sisin kwabo ba sai kuma jaridar Bisahir ta arewacin kasar ta Kamaru an da ita kuma ta yi ta mana cewa tsohon shugaban kasar jamhuriyar Kamaru kuma farkon shugaban kasar Alhaji Ahmadu Ali-Ijo shekaru 32 kenan da rasuwarsa yana kwance a kushewarsa da ke can kasar Senegal shida mai ɗakinsa wanda har yanzu gwamnati bata bada wani lokaci na musamman wanda ta ware wa hukumance domin gudanar da makokinsa da kuma niyyar dawo da gawata Ahmadu Ali-Ijo kasar ta jamhuriyar Kamaru a matsayinsa na farkon shugaban kasar sai kuma jaridar Mutasiyon an da ita kuma ta ce har yanzu dai shugaban bata kare ba a jihohin yan aware guda biyu waɗanda suke amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila domin masu ɗauke da makamai suna ci gaba da aikata aika-aika sannan kuma sun hana gudanar ilimi da kuma harkokin kasuwanci a jihohin guda biyu. Jaridar The Guardian Post kuma ta ce gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta tsawwala wa talakawa haraji wajen tura kuɗin da suke yi ta wayar salula a faɗin kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Le Message an da ita kuma ta tabbatar mana cewa hukumar kwallon kafa CAF ta nahiyar Afirka sun fara gudanar da wani zama na musamman domin sanin sanadiyar mace-mace da aka yi a wani kirmutsu da ake fitowa a filin kwallon kafa na Olympia da ke can birnin Yaounde domin ganin yadda mutane guda takwas ne suka ce gagarinku sannan kuma da dama suka jikkata a wannan kirmutsun. Jaridar Afrimedia kuma cewa ta yi Prime Minister kasar jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Diengo ya ziyarci majalisar dokokin kasar jamhuriyar Kamaru domin yin bayani kan kasafin kuɗin shekarar 2021 zuwa 2022. Haka zalika jaridar Kalara ita kuma ta ce al'umman karkaran kasar jamhuriyar Kamaru suna fama da rashin kyawun yanayi na hanyoyin motoci a faɗin kasar baki ɗaya musamman ma wajen gudanar da harkokin kasuwancinsu da ma yadda suke kokari matuƙa gaya suka ce sun fitar da dubu ɗansu kayayyakin da suka noma domin samun kaiwa kasuwanni na yadda za su gudanar da rayuwarsu na yau da kullum. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Integration an da ita kuma sharhi ta yi kan wasan kwallon kafar da kasar jamhuriyar Kamaru za ta yi tsakaninta da kasar Masar na cin kofin nahiyar Afirka zagaye na kusa da na ƙarshe. An da ƙungiyar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru Indomitable Lions za ta kara ne da ƙungiyar kwallon kafa na kasar Masar wanda ake kira Farawon. Yanzu dai ɗan ƙasar Kamaru suna ta ɗauki cewa ya cancanta dai ƙasar ta yi ƙoƙari na ganin cewar ta ɗauki wannan kofin wanda ƙasashe 24 ne suka fafata a tsakaninsu na nahiyar Afirka. Farko kenan da aka fara gudanar da irin wannan wasan kwallon kafa a nahiyar Afirka wanda karo na 33 kenan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Mama Awul Garba kafin mu kai gashin mu na ƙarshe ga wannan sakon.
Noma mushen arziki, noma sallade na cigaba.
Mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a ta gona a yayi, to ba za su iya ba saboda kowa yana tsoron ya tai gona a zuwa kamin shi a ce sai ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbi shi.
Sauraron shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar Talata a misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kuma Chadi, karfe 3 agogon GMT da Ghana. Za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Bayan nan kuma za ku iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
To da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Kasar Rasha ta baje kolin sojoji da makamai a fadin dandalin Red Square da ke birnin Moscow a jiya Talata domin tunawa da nasarar da ta samu kan tura Nazi a yakin duniya na biyu, amma biki ne da aka takaita sosai a shekarun baya saboda koma baya a fagen daga a mamayar Ukraine da ta yi yau watanni 14 da farawa. Masu taimakawa alkali yanke hukunci na wata kotun tarayya da ke New York a jiya Talata sun ce a baiwa wata tsohuwar mai rubuce-rubuce na bayar da shawara a mujalla biyar kimanin dala miliyan 5.
To madalla masu raro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe 4 ne idan Allah ya kai mu za ku jusar daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin kama ko da yaushe za a iya zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin har ma da shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da muka kawo muku wannan shirin tare sai kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa sai Allah ya kara hadamu. Assalamu alaikum.